بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. Yanwa masu sauraronmu da kallonmu daga ko'ina, mana mana gaisuwar addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara nanata godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imominsa yau ya ba mu ikon shigowa wannan rana ta biyar ta watan Ramadana na wannan shekara ta hijira ta 1441, kuma ya sake ba mu dama muka zo wannan majalisi mai albarka domin gudanar da abin da ya sauƙaƙa na tafsirin Alƙur'ani mai girma, kamar yadda aka fara kwanaki biyu da suka gabata. A yau, da yardar Allah, za mu shiga sura ta biyu daga fara wannan tafsirin, bayan mun gama surar farko, ita ce suratu Fatihatul Kitab. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala darussan da muka ji a wancan sura, waɗanda adaidai, ya ba mu albarkar karantawa da saurare, ya kuma ba mu ni'imar yin aiki da su, ya sanya ikhlasi cikin zukatanmu, ya ba mu wato nasara a cikin inda muka sa gaba. Akwai wani fiqhu da muka dan tabo a ƙarshen karatun suratul Fatiha, a inda na koro bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi, abin sani kullun an sa liman domin a koyi da shi. Don haka ma mu bai da izinin yin wani aiki tare da liman a shar'ance, ballantana a ce ya gabaci liman. Amma akwai waɗansu wurare guda biyu da aka togace, wanda nan ne aka yi izini liman da shi da mamunsa su yi irin waɗannan ayyukan gabaki ɗaya a lafzance. Mun yi bayani a kan lafazin farko, shi ne lafazin amin. A lokacin da liman ya kai ƙarshen karatun suratul Fatiha, zai faɗi amin, mamu za su faɗi amin, kuma ana so lafazinsu ya zo daidai wa daida, ba ma su kaɗai ba, har da su da mala'iku. Ya tabbata a hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa, duk wanda faɗar amin ɗinsa ta yi muwafaƙa da faɗar mala'iku, za a gafarta masa laifukansa da suka gabata, ko liman ne ko mamu ne gaba ɗaya. Wuri na biyu da aka yarda daidaita wato aiki tare da liman shine wajen faɗin Allahumma rabbana wa lakal hamdu, ko kuma Allahumma rabbana lakal hamdu, ko rabbana wa lakal hamdu, ko rabbana lakal hamd. Wannan kuma yana faruwa ne a lokacin da liman ya miƙe tsaye kyam, zai faɗi rabbana wa lakal hamdu, bayan ya ɗago yana mai faɗin sami Allahu liman hamidahu. Idan ya gama miƙewa tsaye kyam, to zai ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Su kuma mamu a wannan lokacin ne suke ɗagowa daga ruku'u, suna masu faɗin Allahumma rabbana wa lakal hamdu. Nan ma shari'a ta ce da faɗar liman da faɗar mamu, wannan zikirin na Allahumma rabbana wa lakal hamdu, idan suka yi muwafaƙa da faɗar mala'iku, to nan ma an gafarta musu abin da ya gabata na kurakuransu. Allah ta'ala ya sa mu dace. Wannan yana daga cikin dalilin da ya hana shi ma mu faɗin sami Allahu liman hamidahu, domin shari'a ba ta mai gurbi haƙiƙa aka ce ga daidai sa'ad da ma mu zai faɗi sami Allahu liman hamidahu ba. Domin haka wannan hannun muka yi bayanin rinjayar da fiqhun malikiyya a wannan gabar cewa mamu baya fadin sami Allahu liman hamidahu liman ne zai faɗi sami Allahu liman hamidahu lokacin ba dagowarsa garbu sa'annan in ya miƙe kuma ya ƙara da Allahumma rabbana lakal hamdu amma shi mamu iya zikirin sa kenan a daidai wannan mahalli shine na Allahumma rabbana wa lakal hamdu Allah ta'ala muke roko dacewa da muwafaka Allah ta'ala ya nuna mana daidai ya ba mu yukun tabbata a kanta sura ta biyu ita ce suratul baqara suratul baqara tana daga cikin mafi tsawon koko ita ce sura mafi tsawo daga cikin surorin alqur'ani gaba daya kuma har wa ita ce sura mafi yawan adadin ayoyi duka daga cikin wato ainihin surorin alqur'ani mai girma domin tana da ayoyi 286 a ruwayar Hafs ko kuma mu ce qira'ar Hafs amma a qira'ar Warsh akwai tawaya guda daya tana da ayoyi 285 a ruwayar ko qira'ar Warsh wannan adadin babu wata sura daga cikin surorin alqur'ani wanda adadin ayoyinta ya kai wannan adadi wannan yana ƙara alamta matsayi da jagoranci na wannan sura akan sauran surori na alqur'ani mai girma wani abu da ke nuna ƙarin matsayin wannan sura din shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk gidan da ake karanta suratul baqara a cikin wannan gidan ko a wannan ɗakin to shedan yana gudu a guje a tsorace barin wannan gidan wannan ba karamar daraja bace ina jawo hankalin kaina da sauran masu saurare mu yi kokari muna karanta suratul baqara idan mutun kila surar ta mai tsawo ko yana da rauni ba zai iya karanta suratul baqara ba akwai masu ganin cewa ko da kasab ne na kira'ar wani malami a da ya shafi wannan sura kana iya dannawa duka kuma idan har wa yau wannan ma ta yi wahala domin yau da kullun sai Allah to kana iya takaitawa maimakon surar gaba ɗaya ka takaita akan karatun ayatul kursi wanda hadisi ya inganta da zama aiki sallallahu alaihi wasallam in mutum ya zo kwanciya bacci ya karanta ayatul kursi to za a kare shi daga shedani har gari ya waye sannan wani lokaci kuma ka iya karanta ayoyi biyu na ƙarshen ta'amalar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun zuwa ƙarshen wato sura din zuwa fansurna alal qawmil kafirin wannan ayoyin guda biyu su ma tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Mas'ud hadisi ne muttafaqun alai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya karanta wannan ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara a wani dare annabi ce sun ishe shi watakila takaitawa a wa'ancan ayoyi da aka ayyana yau ka takaita a ayatul kursi wata ran kuma ka takaita kila a ita amanar rasulu zuwa ƙarshe ya zama ya ɗauke maka nauyin karantun suratul baqara musamman idan karanta ta kullun zai maka nauyi jiki da jini kuma babban makasudin addinin musulunci shine kawo sauki wa al'umma wallahu ta'ala a'ala wa a'lam sannan yana daga cikin mazaya na ita wannan sura ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kiyama ta tsaya lanar tashin alkiyama kun san annabi ya ce qur'ani zai yi ceto to wannan qur'ani a dunkule amma anan muna magana akan matsayin suratul baqara sai annabi yake cewa suratul baqara da suratu ali imran surar da ke biye da wannan za su zo su jagoranci sauran alqur'anin gaba daya sannan kuma wato su jagoranci wanda yake karatun alqur'ani lokacin yana duniya yana aiki da alqur'ani to za su je gaban Allah su zame ma wannan mai karatun alqur'anin da aiki da alqur'ani lokacin yana duniya su zame mashi lauyoyi gaban Allah har sai sun ga sun nema masa ceto kuma sai sun ga ya samu ceto ranar tashin alkiyama Allah ya azurta mu da karatun suratul baqara da kuma fahimtar abin da ke ciki da kuma aiki da abin da ke ciki suratul baqara su malamai suka ce wato na daga cikin makasudan ita wannan sura a dunkule kuma a takaice ta shirya al'umma domin al'umma ta raya wannan duniya din kuma ta gudanar da aiki da addinin Allah a cikin duniya. Sannan kuma surar harawa yau ta kunshi bayyana rabe-raben mutane ko kashe-kashen mutane kamar da idan mun shiga cikin karatun surar zamu ji wannan. Zamu ji ta kawo group na masu imani, ta kawo group na kafirai tsantsa, ta kawo group na ƴan raba kafa, jemagu, ba su a tsuntsu, ba su a tarko, su ne munafukai. Ta fayyace su, daga nan kuma ta dunkula kira ga baki ɗaya na waɗannan ɓangarorin gaba ɗaya, ta umarce su da abin da shi ne mafita a wajensu su aikata shi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sannan a cikin ita wannan sura akwai abin da ake ce ma usulul iman, yadda da Allah, yadda da ranar tashin alkiyama, yadda da littafan Allah, mala'ikun Allah, manzannin Allah, sannan da wato yadda da kaddara. Na'am. Sannan har yau a cikin sura din kuma za a ga akwai abin da malamai suke cewa kulliyatu shari'a, dukkan wani abu da ake neman dan adam ya aikata. To za ka samu wannan sura ko dai ta zo da shi a fayyace ko kuma ta yi manuniya zuwa gare shi. A cikin surar nan akwai abin da ya shafi wato rukunin musulunci gaba ɗayansu, akwai bayanin sallah a ciki, akwai bayanin zakka a ciki, sannan akwai bayanin azumi a ciki, sannan akwai bayanin hajji a ciki. Duka wannan surar ta kunso waɗannan ilmummukan gaba ɗaya. Sannan akwai ɓangarorin mu'amaloli da dama, misali akwai aure, kalan ma matar da ya kamata ka aura ko ya halatta ko wanda bai halatta ba. Sannan akwai yadda za a yi zaman auren, akwai batun in an samu matsala yadda za a warware, akwai batun saki, akwai batun idda, kai akwai batun ma kafa daula ta addinin musulunci, ya za a yi a kafa daular addinin musulunci, ya za a yi rukurutun sojoji na musulunci, ya za a yi. Sannan akwai bayanin falala da fifiko da ɗari na manzannin Allah wasu akan waɗansu. Sannan akwai kariyar da Allah yake baiwa mutane rayuwar take dorewa ta hanyar amfani da wani ɓangare nasu su kame hannun azzalimai domin rayuwa ta yi kyau. Sannan akwai a cikin surar matsalar da ta shafi cinikayya, ya za a yi riba, ya za ta shigo, ya za a yi bashi, ya za a yi yarjejeniya. Duka wannan sura wato kaɗan ne daga cikin darussan da ke cikin ta. Don haka surar nan babu shakka ta ansa sunanta mana mafi wato ainihin girman surori, mafi ma'ana tsawon wato surorin Alkur'ani ta kowace huska. Malamai suka ce amma wannan sura ɗin suna ne da suratul baqarah, saboda a cikin surar akwai kissar banu Isra'ila, wanda a cikin wannan kissar akwai batun ambatan ita baqara wato saniya. Wannan taujihi ne daga cikin wadda hawa da malamai na tafsiri galibi sukan yi, amma dai magana wata take yanke dangane da sunayen surori shine asma'u suwari tawqifiyatun 'ani an-nagli 'ani an-nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ko an ash-shar'i bi ajmalihi. Wato su sunayen surori ba kawai hararan waɗansu kalmomi da suka zo a cikin surar ne kadai za mu ɗauka shi ne sanadiyyar raɗa ma wannan surar wannan sunan ba, inda haka ne to ai zai zama surar ma ba ta da iyaka suna. Yanzu dubu suratul fatiha da muka wuto mai ayoyi bakwai kawai, idan ka ce kallon wani lafazi da aka ambata a ciki ne, yo ai sunanta zai zama bai da iyaka. Domin a ciki an faɗi Allah, an faɗi Rabbu, an faɗi al'alamin, an faɗi ar-Rahman, an faɗi ar-Rahim, an faɗi Maliki, an faɗi Yawmuddin, an faɗi iyyaka na'budu, an faɗi iyyaka nasta'inu, an faɗi siratal mustaqim. Duka wannan in kace kallon wani lafazi da aka amfani cikin lafazin sunan surar yasa aka yi mata wannan sunan, to wannan babu shakka ijtihadi ne da yake takaitacce kwarai. Amma idan ka gina akan cewa yadda aka saukar da surar haka kuma sunanta ya sauka, aka ji ambaton sunanta daga wanda aka ji surar a bakinsa fiyayyen talibai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan babu shakka zai sauƙaƙa maka kuma zai hutar da kai kuma zai kare ka daga rubuta kai cikin wani kuskure ko wani hasashe na daban Allah ta'ala ya sa mu dace don haka koda malamai sun yi wancan hasashe cewa abinda yasa watakila aka rada mu wannan sura abu kaza saboda abu kaza to wannan ba shine yankakkiyar magana ba yankakkiyar magana lalle sunayen surori ma zartattu ne tabbatattu ne saukakku ne shi yasa da zamu fara karatun surul fatiha mun fadi wasu daga cikin sunayen da ake ambatanta da su amma wato dukkan su sun inganta ne a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ma wanda ban fadi ba kamar ruqya na daga cikin sunanta ruqya jiya mun karanta hadisin da Allah ta'ala yake cewa inni qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini to wannan lafazin na as-salat akwai malaman da suka tafi cewa wato suna ne daga cikin sunayen ita fatihatul kitab wannan dai duka ma tabbata to kaga ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama don haka wannan shine ba mujarradin watakila kissar banu isra'ila da ke ciki ya tabbatar da aka rada sunan ba a mu dai mun ji sunanta me an dalili me ya sanadi oho haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta shi kansa wa fiha isharatu ila wujubil musara'ati ila tadbiqi shar'illah har wayo a cikin sura idan karatu ya nausa an shiga ciki za a ji akwai manuniya akwai ishara zuwa ga wajibi ne a gaggauta aiki da shari'ar Allah kamar da tun farkon wannan zamana mu muke manuniya akan cewa za mu humai da hankali wajen dora mutane akan ilimin da za su yi aiki da shi ba dogayen kissoshi ba ba dogayen wato tawiloli ba ba zirfafawa cikin hukuncen luga ba ko wasu mustalahat na daban a'a mustalahat matakala ce zuwa ga gano ma'ana wadda ita ce ake so a aiki da ita to za mu fi mai da hankali da karkata zuwa ga wannan janibin domin a yau aikin muke bukata ba zurfafin wato tawiloli ba wallahu ta'ala ala wa alam malai ce daga cikin abin da surar take wato ta kunsa akwai bayan ya ce wujubul musara'ati ila tadbiqi shar'illah sai ce wa adami talaqqi fihi kama hasala min yahud da kuma kauce ma kasa a gwiwa wajen aiki da abinda aka karanta na ilimi wanda wannan shi ya rubuta yahudawa suka zama halakakku don haka za mu miƙa abin magana zuwa ga majabaki ya karanto mana ayoyi biyar na farkon wannan sura domin su zama su ne matashiyarmu Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta wala bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم
to wannan ayoyi guda biyar da malamin karanta ta farko alif lam mim harufa guda uku a matsayin ayar farko. Nan ne aka samu bambancin adadi tsakanin riwayar Warshi da riwayar Hafs adadin yawan ayoyin wannan sura, domin su Warshi ba sa aje aya akan wannan harufan guda uku sai su waqafi sai a ci gaba, sai ya zama zalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin, ita ce a matsayin aya ta farko. Wallahu ta'ala a'ala wa a'lam. To ita wannan ayar ta farko a wannan qira'a ta Hafs ibn Sulaiman al-Sa'di al-Asadi, wato ba ta da fassara, shine zaman kalafiya. Dogayen tawiloli da malamai suka ta yi da lalibai a duhu don kila ko su cizgocen ko su dafocen, duka hutawa da kuma sauƙaƙa ma kai ka batta kawai wallahu a'lamu bi muradihi bi alif lam mim. Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan. Kuma su wa'annan harufa suna daga cikin harufan da akan fara waɗansu surori na Alƙur'ani da su. Suratul Baqara tana daga ciki, suran da ke biye da ita ma Ali Imran ita ma tana daga ciki, ita ma haka ta fara da Alif Lam Mim. Kuma ba bambanci tsakanin surori na Madina wanda suka sauka bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wannan surar da mai binta, da kuma surorin Makka waɗanda su suka sauka tun kafin hijira. Ma'ana duka ana samun waɗansu surorin madaniyai ne sun fara da waɗannan kuraman baki, waɗansu surorin makkiyai ne kuma sun fara da kuraman baki irin waɗannan. Ba wai dole ya zama Alif Lam Mim ɗin kawai ba, wani lokaci za ta zama harafi ɗaya ne tal kamar su Nun su Qaf, wani lokaci harufa biyu kamar su Ha Mim Ta Sin, wani lokaci kuma harufa uku har dai yadda wato ya sauka har ma zuwa biyar kamar Kaf Ha Ya Ain Sad. Suna nan dai haka har surori ɗaiɗai, surori guda 29 waɗanda suka fara da irin waɗannan kuraman baƙi. Hutawarka da samun muwafaka insha Allahu shine ka ce Allah shi ya san abin da yake nufi da waɗannan wato harufa. Ba bambanci kamar ka ce alif ba'un ta'un sa'un jimun ha'un ya har zuwa ƙarshe. Yanzu alif din nan za ka iya sanin me ake nufi da shi? A'a, haka nan ba, ba ka iya sanin me ake nufi da ita, ita kaɗai ƙwaya ɗaya tallin tal. To haka shi ma wannan alif da lam da mim Allah shi ya san abin da yake nufi. Amma abin da malamai ba su yi saɓani a kai ba shi ne waɗannan harufa kuraman baƙi irin waɗannan su ne dai harufan da ake ce ma huruful hida'iyya ko alhuruful muqatta'a, su ne harufan kalma, harufan wato ainihin fitar da kalmomi da jimloli ba wasu ba. Idan Allah ta'ala ya amfani da su a farkon waɗansu surori, to wannan ma yana nuna mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin Alƙur'ani. Akwai nau'i na ijab a ciki, ba a rasa hikimar su, ba a rasa manufar su, amma fa da hikimar da manufar galibin su suna wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Amma sanadiyar bibiya da bin kwakwafi na wasu malamai sun gano dukkan surar da ta buɗe da irin waɗannan harufan, to lalle za ka samu cikinta akwai ko dai yabo ko kirari ko nuna isa da izza ta Alƙur'ani mai girma. Ya Allah ko nan take kamar da wannan surar ta yi, ana cewa alif lam mim take sai aka ce zalikal kitabu la raiba fi, wannan babu shakka nau'i ne na kirari, nau'i ne na yabo ga wannan littafin da kuma nuna matsayinsa da gagararsa. A ce ga wani littafi a ce babu ko kwanto ko ƙanƙane a cikinsa, to babu shakka babu wanda ke da wannan matsayin a cikin littafi kaf in ba Alƙur'ani mai girma ba. Na'am, ta yi wa kuma wani lokaci sai tafiya ta nauta cikin littafin cikin surar sannan sai a samu kirari ga alkurani wani lokaci ma sai an je ƙarshen surar sai a samu kirari ga alkurani kamar surar da ta fara da nun walƙalami wa ma yasturun kaga sai a ƙarshen ta ne aka ce wa in yakadu allazina kafaru li yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun wa innahu yawwa to kaga sai a ƙarshen sura sannan aka samu kirarin amma dai sun gano cewa babu sura da za ta fara da wannan kurman baki ba a ce wani abu a cikin wannan surar game da alkur'ani mai girma ba Allah ta'ala ya sa mu dace to aya ta gaba da yace zalikal kitabu la raiba fi zalika galibi zalika lafazi ne na ishara suna ne na ishara ismul isharati lil mufradil mudhakkaril ba'id wancan littafin mu ga littafin a hannunmu a gabanmu amma kuma an fara cewa wancan littafin sai malamai suka ce na daga cikin hikimar yin haka dan a nuna ko da ka gan shi a hannunka to kuma ya gagari kundila kwatanta shi ko kwaikwayonsa ko ƙoƙarin wani tasiri a ciki musamman mummunan tasiri to ba zai yi ba don haka ko da yake hannunka to nesa faike wajen yin wata mu'amala ta daban a cikinsa ko kuma kwaikwayonsa ko gasa da shi ko takara da shi ko gano kasawarsa ko ga a'a ta wajen haka kan nesa yake da kai la raiba fi babu wata shakka a cikinsa hudal lil muttaqin kuma shiriwa ne ga masu tsoron Allah Allah ta'ala ka sa mu cikin bayinka masu tsoronka wanda Allah ya azurta shi da takawa to ya gama samun kowane irin gata duniyarsa da lahirarsa su waye masu takawa wanda Qur'ani ya zama shiriwa a gare su sai ya ce alladhina yu'minuna bil ghaib su da wanda suke gaskatawa da gaibu suke yadda da gaibu labaran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ko alqur'ani da kansa ya bayar na abubuwan da ba a kai gare su ba ba a cin musu ba kamar kwanciyar kabari ko yanayin mazara rai ko tambaya a kabari ko tashi bayan an mutu haduwa hisabi tsallaka siradi da irin waɗannan abubuwa duk bayanai ne na gaibu misalai ne ake kawowa to mumini shine mai tsoron Allah shine duk wa'annan labarai na gaibu wanda suka zo a alqur'ani mai girma ko suka zo a abin da ya shafi hadisin manzon Allah to shi mumini ya yadda da su 100% sannan mumine daga cikin sifar su ko masu takawa wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna ciyarwa daga abin da muka azurta su da shi musamman kamar halin da muke ciki yanzu ya tabbata a hadisin manzon Allah wanda shine abun koyin mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai su suna kasantar da cewa shi yafi kowa kyauta sannan daga cikin lokacin da kyautarsa tafi kowane lokaci bayyana shine a cikin watan Ramadan sallallahu alaihi wa sallama to haka baya cikin sifar mu'mine masu tsoron Allah ya zama mutum yana ruwa ba ta cikin sifar masu imani har wa yau masu tsoron Allah can wallazina yu'minuna bima unzila ilayk suna wanda suke gaskatawa da abin da aka saukar maka imma yazo a alqur'anan ce kai tsaye ko kuma muka ji shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayani kamar misali sallar idi ba ta a cikin alqur'ani ko idi na babban sallah ko idi na karamar sallah ambatanta ake ba bai zo ba a cikin alqur'ani amma a aikin manzon Allah a rayuwarsa an ga duk lokacin da aka kare azumi ɗaya ga watan Shawwal da safe zai fita bayan gari ya jagoranta al'ummar musulmi a je a yi sallar da muke ce maka karamar sallah sannan ranar 10 ga watan Zulhijjati kuma nan ma da maraice da hantsi ma'ana da hantsi zai jagoranci al'ummar sa a fita bayan gari a je a yi sallah ta Idi wanda muke ce ma babbar sallah wannan aikin manzon Allah ya tabbatar da haka duk da wasu malamai suna cewa a'a ai da Allah ya ce fa salli li rabbika wanhar suka ce ana fahimtar idin babbar sallah to sai a tambaye su to ina na idin karamar sallah ma'ana dai mumune masu tsoron Allah sune wanda suke gaskata abinda aka saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da sunna wama unzila min qablika hamma suke gaskata duk abinda aka saukar na wani littafi na Allah kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su at-taura su injila su suhufi ibrahima su zabur da shauransu ta annabi Dawud da shauran wa'anda ba a ambaci sunayensu ba cikin littafin da Allah ta'ala ya ba annabawa to mumune duka sun yadda da wa'annan littafin akan yanda Allah ya saukar da su wa bil akhirati hum yuqinun ko mumune masu tsoron Allah game da lahira suna sakankancewa yadda ta haƙiƙa yadda ta ƙarshe duk mumini ya san za a mutu kuma an mutu za a tashi na'am don haka masu wa'annan sabobin bari ku ji lambar girma da yabo da Allah ta'ala ya ba su yace ulaika ala hudan min rabbi waɗancan su ma dan a nuna musu matsayinsu da ya kai matsayi sun tsere masa'a ba za a iya cin musu ba sai aka nuna mana su a matsayin uwansu bayi da ke nesa nesa ulaika waɗancan ala hudan min rabbihim suna bisa wata shiriwa ta musamman daga ubangijinsu kuma ma aka ce ubangijin ma nasu ne saboda tsarin gata a gare su sannan ya ce wa ulaika humul mukulifuna wannan kuma su ne shirayyu Allah ta'ala ka sa mu cikin bayan ka shirayyu to wannan dangane da tarjumar wannan ayoyi kenan guda hudu ko mu ce guda biyar din gaba daya duk da kallon ta farkon domin ita mun ba ta fasara da tajir ita ce mun bar sanin ta ga Allah subhanahu wa ta'ala da yake dalilin kitab sai su malaman nan masu wannan tafsirin suka ce ma'anar shi zalika alqur'anu alazim la shakka fihi la min jihati tanzilihi wala min haythu lafzuhu wa ma'ana shi wancan alqur'anin mai girma din nan babu wata shakka wani dari a cikin sa karka kuskura a ranka ka rika jin wata aya tana da matsala ko ba taima ba ko kana jin ka ba haka ya kamata ta zama ba domin kai mumini ne mai tsoron Allah ba dan shi'a bane ba kai ba dan bid'a bane ba kai balasna kuma ba kuma ba yahude bane ba kai domin su irin wa'ancan mutanen su ne suke da tacewa a cikin ayoyin Allah ba su yadda su sallama ba ba su yadda su sakar ma Allah ikonsa ba a sai sun ji akwai shakka akwai aya da ba ta yi masu ba babu yanda za a yi mutum ya wato rungumi aqida irin ta shi'a bai ci gyaran alqur'ani ba domin akwai ayoyi jibki cikin alqur'ani wanda suka wanke sahabban manzon Allah kaf suka tabbatar da su a matsayin yan aljanna ne yardaddun Allah ne Allah ya yarda da su sun yarda da shi wannan ba su kirguwa a cikin kankanin lokaci irin wannan ayoyi shi kuma dan shi'a a wurin su sahabbai yan wuta ne Allah ya sauke kaga duk ayar da ta wanke sahabbai a wurin dan shi'a ba ta yi masa ba haka nan yahudu tuba babu su ma akwai ayoyin da ke nuna su a matsayin abokan gabar masu imani a matsayin miyagun mutane makiya Allah masu kashe annabawan Allah masu kashe malaman musulunci waɗanda kuma kullum ba sa ƙasa a gwiwa wajen kutungwila ga musulmi da musulunci shi sa matukar kana da imani ba dukkan abin da ya zo da yahu daga yahuda za ka rungume shi ɗari bisa ɗari ka kama aiki da shi ba ko sun ce maka alhairi ne yi a hankali tukuna ka bincika kai taka tsantsan domin Allah ya nuna maka su a matsayin abokan gabarka to su ma da irin wannan ayoyin da suka yi wannan maganar yahuda ba sa son su sai sun musu tawili sai sun yi shakka a cikin wannan ayoyin amma da a cikin karo da ayoyin da suka faɗi matsayinsu donan kuma za su ga yawa ai ka ga nan matsayin mu aka nuna to mumuni baya haka shi da aya da kai mai dadi da wanda ma bata mai dadin ba amma akwai ta to shi duka duniya da kullum min inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab Allah ta'ala ya samu dace to haka babu shakka game da alqur'ani ko ta bangaren saukar da shi hanyar da ya zo ba ka da shakka a kai hanya ce tsararra amintacciya kiyayayya tun daga farkon ɗauko alƙur'anin har zuwa isar da shi kuma da aka za a isar da shi akan wata zuciya mafi nagartar zukata gaba ɗayan su zuciyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nazala bihi ruhul amin sai ce ala kalbika litakuna min al munzirina bilisanin arabiyyin mubin qur'ani ya sauka akan zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda babu shakka ta bangaren saukar alqur'ani mai girma a cikin zuciyar mumini babu wannan wala min jihati lafzuhu haka nan babu wani kokonto ta bangaren lafazin alqur'ani an gane ko lafazin alqur'ani ko da an samu takila wata aya a cikin lafazin an samu canjin wani lafazi kamar za ka ga wasu ayoyin ana rubuta sabin sai ai sinun karami a kansa da cewa ka iya kiran wurin da lafazin sabin ka iya kiran da lafazin sinun misali ko kuma wani wurin ra'un ake kira wata kira'ar kuma yake kira zaira kamar kaifa nuyin shizuha da kaifa nuyin shiruha to dukkan wa'annan lafazan sun zo ne tartiban tartilan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka babu shakku ko dari ta bangaren lafazan alqur'ani ballantana kuma ta bangaren yadda ya sauka haka nan ta bangaren ma'anarsa da kaifa nunshiruha da kaifa nunshizuha ma'anarsu duka ta koma ma abu daya sa'ido ka ga yadda zamu tara gabobin wannan jakin ko wannan dabbar wadda ta mutu shekaru 100 da suka wuce yanzu akan idan ka zamu maida halittar ka don ka gaggata cewa zamu iya tada waɗanda suka mutu daga cikin bayin mu kamar yadda kisa tana tafi can a cikin wannan sura mai albarka suratul maghara zamu cincin mata can gaba idan tafiya ta tafiya idan akwai rayuwar idan Allah ya kaddar hakan ta faru Allah ta'ala ya samu dace kuma kalamullah ta haka alqur'ani maganar Allah ne يهدي للمتقين يهدي المتقين الى الطريق الموصل اليه شي القران شي ke tsora masu tsoran Allah akan tafarkin da zai kai su zuwa wurin Allah Allah ta'ala ka samu cikin masu tsoran ka sai aya ta gaba da aya mai bi mata wanda suka fassara mana suwaye almuttaqina wanda qur'ani ya zama hudan lahum shiriwa a gare su a dunkule da malaman suka zo sai suka ba su makani guda sai suka ce su almuttaqina dinnan alladhina yu'minuna bil ghaibi sune wanda suke gaskatawa da abin da yake boye na laburran da Qur'ani ya zo da su ko hadisan manzo Allah suka zo me ya gaibu sai malaman suka ce wa huwa kullu ma akhbara Allahu anhu aw akhbara anhu rasuluhu kal yawmil akhir dukkan abinda Allah ya bada labarin akwai shi ko manzon Allah ya bada labarin akwai shi kamar batun rana ta ƙarshe yanzu za mu fara karatun nan muka ce wannan rana ita ce ta kaza a watan Ramadan to haka za a ci gaba da kirgawa amma akwai ranar ƙarshe wadda kirgan za ta zo ƙarshe ba sauran wata rana bayanta to mumini duk da bai ga wannan ranar ba ya yarda don me domin Allah ya ce akwai ta manzonsa ya ce akwai ta kuma sune wanda suke tsaye da sallah bi ada'iha wifqa ma shar'a Allah min shurutiha in an ce ada'u salati sai malamai suka ce ai shine ayi sallah daidai da yadda shari'a ta shar'anta ayi sallah tun daga kiyaye sifofin da ake so ka kiyaye kamar sifa ta tsarki na sarari da na boye tsarkin zuciya tsarkin boye tsarkin rigarka da zaka yi sallah da ita da abinda zaka zauna a kansa kai sallah da wajen tudi ya zama an samar da wannan sannan a yi ta lokacin da shari'a ta ce a yi sannan ta cika dukkan sharuɗin da aka ce mai sallah sai ya cika su sannan ta haɗa da dukkan ɓangarori ko bangayenta ko rukunanta da sauran wajibanta da ma sunnoninta annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi karantar da sallah yana karantar da ita ne a aikace aikin da ya haɗa da na mustahabbi an gane ku da na sunna da na farilla da na wajibi da na dole da wanda ya dace a yi duka sai ya zo da su a aikace don ta yi saukin koyo daga mai karamin ilimi ko mai karamin ƙarfi نعم صلى الله عليه وسلم وهم الذين ينفقون مما رزقهم الله ما سو wannan sifar wanda suka damu da sallah suke yadda da ilimin gaibu to su ne waɗanda kuma sukan ciyar da wani sashi na dukiyoyinsu anan bai kamata mu wuce ba ba mu kira zuwa ga waɗanda Allah ya marufin asiri ta bangaren hannu da shuni kan kace wai sai arzikin ya kai kaza an fara jin ka a gari a gurgurdan abinda Allah ya baka karkare na dan abinda zaka fincika ka ba wani dan akwai mai bukatar wannan wani manzala su sunan da yake karantar da a ciyar sai da yace karkare na abinda zai maka kariya daga wutar jahannama ko da tsagin kwayar dabino a ce gaba ɗaya kai a rayuwarka yanzu dabino kwaya ɗaya kawai ka mallaka ga lokacin shan ruwa yayi ga wani kusa da kai a daidai wani lokacin kila shi bai da kwaya dabino kai yanzu kana da kwaya guda to annabi ce tsaga shi biyu ka bashi rabi ka ci rabi wannan tsagin dabino yana iya zama sanadin ka samu aljanna kuma ko ba komai yanzu wannan tsagin dabinon da ka bayar mai azumi ya buɗe baki da shi to ya baka damar samun cikakken ladan mai azumi bayan naka azumin kuma shi da ya amfani da wannan dabinon da ka bashi ba a rage ladan azumin shi ba da komai daga falalar Allah duka zai cika muku wannan gurin naku sau naka karkai wasa da ciyarwa ruwa ɗaya ne daga cikin sufofin munafukai kako san munafiki dan wuta ne in har ya mutu yana munafunci bai tuba ba Allah ya tsare mu don haka bi ikrarul wajib batun ciyarwa malamai na kasanta kashi biyu don saukin bayani sukan ce akwai ciyarwa ta wajibi zai ce kamar zakka mai kuɗi ya fidda zakka ba wata bajinta mace ba yayi dole ne ya fitar in ba haka ba ya mutu ya tai wuta haka ba wani kokari bane ba yayi yanzu dan ka tsara salloli guda biyar so kake ka ji mun yabe ka a matsayin mai kokari ka bar sallan mana ka tahi wuta ai dole ce malamai masu iya magana suka ce la shukura ala alwajib ai wajibi ne kai da zaran kana wasa da sallah to kana kai kanka a matsayin dan wuta ne haka in kana wasa da zakka shi ma wajibi kana kai kanka zuwa wuta ne kai tsaye ana takaitawa a zakka ba ita bace kadai ba ita bace kadai ciyarwa ta wajibi wajibi ne mai mata ya ciyar da ita wajibi ne mai ƴaƴa ƙanana da basu balaga ba ya ciyar da su wajibi ne wani mai iyaye talakawa wajibi ya ciyar da su haka dai kai wajibi ne ma wanda yake kiwon dabbobi ya daura dabbobi wajibi ya ciyar da su dole ne duk nau'in ciyarwa haka inda lokacin bayi ne ko mu ce barori da ke aiki karkashin ka wajibi ne ka ci da su duk wannan ciyarwa ce ta wajibi to ya zama mu'mine sun tsara wannan ba ma su zama wa mu'minin sai sun tsara wannan haka nan kuma suna ciyarwa wanda ba ta wajibi ba kamar sadaka ta tadawwi wanda ake kwadaitar da mu a wannan watan lalle mi rige rige sarihu ila maghfiratin min rabbikum ku yi kokari ku ciyar ku yi abin da ya saukaka wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun duka wannan za a yi shi ne raja'a sawabillah dan neman wato fatan samun lada daga wajen ubangiji har wa yau masu wannan sufofi wa humul ladina yu'minuna bil wahyi alladhi unzila ko anzalallahu alayka ayyuhan nabiy mu'mina sunan suka yi gaskatawa suke yadda da wahayin da Allah ta'ala ya yi maka kai annabi muhammad a matsayin ka na manzon karshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikamakin annabawa والذي أنزل على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من قبلك دون تفريق sannan mu'mini suna gaskatawa suna imani suna yadda da dukkan abinda Allah ya yi wahayinsa na shari'arsa na littafinsa wa annabawan da suka zo kafin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duna tafriq ba tare da sun raba ba akwai bambanci tsakanin imani koko imani da abu daban aiki da shi kuma abu daban abubuwa biyu ne su littattafan da su gabata wajibi mu yi imani da su amma ba za mu yi aiki da su ba yanzu shi ko alqur'ani mai girma da sunnar manzon Allah wajibi mu yi imani da shi kuma wajibi mu yi aiki da shi me yasa ba za mu yi aiki da wayancan ba qur'ani ya dakatar da aiki da su sun zama dakatattu sun zama mansukai
shi sa a yau har gobe dukkan wanda yake aikin bauta da wani littafi ba alqur'ani ba ba sunnar annabi muhammadu ba ba abinda aka yi istinbati daga gare su ba to aikin banza yake yana datsawa kare ciyawa ne babu wata fa'ida da zai samu kuma littafin andakadar karka zo ka burge muka ce kana aiki da linjila ta annabi isa wato bible kenan sabon alkawari da tsohon alkawari da attaura ta annabi musa tsohon alkawari kenan old testament kamar da suke faɗa al'ahdul kadim da al'ahdul jadid ka ce wai kana aiki da su da sunan ibada aikin banza suke Allah ba zai ansa ba domin qur'ani ya dakatar da rayuwar wa'annan littattafa kuma ma ba dan ma alqur'ani yazo ba ko sunan su ma ba za mu ji ba ko sunan su ba za mu ji ba qur'ani shi ya rayar da su daga ne ko ba dan yazo da ambatan su ba da tuni duniya ta wuce da su ko a tarihi ya Allah ba za mu ji su ba sallanna ma hammi tunanin wai ga wani a cikin su yau muna karanta haka nan masu kokarin waye suna karanta zabura wai akwai wa'azi a ciki babu wani wa'azi da babu shi a alqur'ani inda wa'azin da Allah ya yadda a yi mun bayin shi wa'azi da sunna to yana nan cikin alqur'ani so haka ka karanta alqur'ani nan shi ruwa ka take manzo Allah bai daga kafa ba ko kankani a lokacin da ya ga Umar dan Khattabi da wani falle rubuce da waɗansu kalmomi ya tambaye shi me yake karanta ya ce mashi littafin wani bangare ne na wasu ayoyi cikin attaura ko linjila annabi nan da nan hankalinsa ya tashi idansa ya kaɗa ya yi ja ya ce bari in gaya maka musa umar da sauran ma al'ummata ko da annabi musa na da rai a yau bayan bayyana ta ni a matsayin manzo to ba yi da abin da zai iya kai shi gaci sai ya karanta littafi na ba na shi ba law kana musa ayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i yau da musan kansa manzon na banu isra'ilan yana nan raye to ba abin da zai yalwace shi face ya bi ni ya ajana shi don haka babu sauran wani littafin da za a yi bautar Allah da shi sa muke tausaya ma abokan zama mu kirkirci muke musu fatan Allah ta'ala ya shirya da su su ci tudu biyu da yahudawan duniya su ci tudu biyu idan suka aje nasu littafan gefe guda da tasu ibadar gaba daya suka zo suka dauki ibada daga wajen manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi muslim ya ruwaito hadisi ingantacce annabi har rantsuwa yayi yace wallazi nafsu muhammadin bi yadi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-ummati yahudiyyun aw nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar naran sai da wanda ran muhammadu ke hannunsa babu wani mahaluki daya da zai ji labarin ni muhammadu na bayyana a matsayin manzon Allah na karshe amma kuma wannan mutumin ya zama bai yahude ne ko ya zama mai bin addinin almasihu ne sai kuma ya mutu bai imani da abin da nazo da shi ba face sai ya kasance dan wuta Allah kare mu daga shiga wuta na'am to kun ji sababbin masu imani ba sa bambantawa wajen imani da littafin da suka gabata wa humul ladina yu'minuna imanan jaziman bil akhirah kuma har wayansu ne masu yin imani imani na yankan shakku imani kai tsaye game da ranar tashin alkiyama wa ma fiha min al-thawab wal iqab da abinda zai faru idan kiyama ta tsaya za a bada lada ga wanda suka cancanta saboda sun yi imani daga sun ji tsoron Allah sun wato gaggata abinda aka saukar annabi Muhammad sun gaggata abinda aka saukar ma annabawan da suka gabata sannan sun sakankance ranar kiyama nan to za a ba su lada waɗanda ko suka tsaya suna raba kafa suna yawwa yau su sakainu ne masu iya ruwa kowa iya ta aura ba bane so an ce wa a cikin mutanen ƙasar nan wani nahiya wani bangare na ƙasar nan akwai waɗanda ma wai suke yin musulunci wannan shekarar wata shekarar kuma a yi Christianity ko kuma wannan satin a je coci ran Lahadi juma'a kuma ta zo a je masallacin juma'a wai saboda suna daukar wannan a matsayin mataki in kiyama ta tsaya duk ma dai ko ina aka dai fada to suna da cewa sun yi irin wannan addinin ana ga wato a wurin su addini ya zama wasan yara ke karshe aya ta karshe ma'anarta wato fadin Allah ta'ala da malamin karanta ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun sai malaman suka ce ha'ula'il muttasifuna bi hadhihi sifati ala tamakkunin min tariqil hidayah su irin wa'ancan bayin Allah da suka sifantu da wa'annan sifofin wa'annan sifofi sifofin takawa tukun na farko su masu tsoron Allah sai sifo sai sifa ta yadda da gaibu sai sifa ta tsayi da sallah da yin ta yanda shari'a ta shar'anta sai sifa ta ciyarwa daga cikin dukiyar da aka azurta Allah ta'ala ya baka sai kuma sifa ta yadda da abinda aka saukar ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma aiki da shi sai sifa ta yadda da abinda aka saukar ma annabawa kafin zuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan sai sifa ta sakankancewa game da ranar tashin alkiyama to duk wanda suka zumuntu da wayannan sifofi to babu ko shakka babu cewa suna kan dahir na hanya ta shiriwa kuma su ne masu samun rabo a duniya da lahira saboda mai linailihim ma yarjuna tija ma yarjuna wa najatihim ma yakhafun farko dai sun samu arzikin samun abin da suke fatan su samu sannan suka samu arzikin kubuta daga abin da suke tsoron faruwarsa daga cikin fa'idojin wannan surori a ayoyi guda biyar akwai as-sikatul mutlaqatu fi nafi ar-raibi dalilun ala annahu min indillah akwai cikakkiyar amincewa wajen kore ɗari-ɗari a matsayin dalili da ke nuni a kan abinda ke wajen Allah la yumkin li makhluqin an yadda'iya zalika fi kalami don babu wani mahaluki guda ɗaya da ke da ikon yin ikirari da wannan fa'ida ta biyu la yantafi'u bima fil qur'ani al-karim min al-hidayat al-'azimati illa al-muttaquna lillahi ta'ala al-mu'azzimuna la babu waɗanda suke samun cin gajiyar abinda ke cikin al-qur'ani mai girma na manya-manyan shiriyoyi da darussa masu mahimmanci sai masu tsoron Allah waɗanda kuma suke girmamawa ga abinda ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala fa'ida ta kusa da ta ƙarshe a gurguje yana daga cikin mafi girman darajojin imani mutum ya yarda da gaibu domin ai shi yarda da gaibu ya kunshi mika al'amari ka cokan zuwa ga Allah a cikin dukkan abin da Allah yake banta da iliminsa ba kai karambani ba kai katsalandan ba kamar wannan halin da muke ciki na wannan annoba tattara al'amarinta ka cokan a bashi hannun Allah ba a yi wa Allah karambani da kazallaha ba to babu shakka wannan yana daga cikin mafi girman martabobi na imani amma irin a kaɗu hankali ya tashi ƴan hanji su rika raurawa mutum ya shiga uku ya bani ya lalace kamar dai ita wannan musibar ita ta halicci kanta kuma ita take da ikon ta ci wanda ta ga dama da kyala wanda ta ga dama wannan baya cikin sufofi na masu imani gaskiya mumini a same shi da nasuwa a same shi da kwanciyar hankali alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub kullu mu'mini natsadde ne game da al'amarin da wato ke hannun Allah sannan yana daga cikin fa'ida kafiran ma yaqrinu Allah ta'ala bayna as-salati wa az-zakaa bi anna as-salata ikhlasun lil ma'bud wa az-zakata ihsanun lil 'abid wa huma awanu sa'adati unwanu sa'adati wan nada da yawa Allah yake fadin zakka da sallah sallah da zakka sallah da zakka sai hada su wuri daya yace ai ta kaga sallah tsarkake aiki ne zuwa ga wanda ake mabautar shi Allah duk wanda ya sallah bai yi sallan nan ba kawai sai dan Allah ba wani abu ake sa na samu ba ciki ba wani mutum ka taya maka ba lokacin da kuka yi sallah misali kai tsaye aiki ne tsakanin bawa da ubangijin su ita kuma zakka kyautata ma bayin Allah ne Allah yana so a kyautata ma bayin shi kyautata ma bayin sa in ka hada wayannan manya manyan ibadu guda biyu sallah da zakka to su kuma tambari ne na samun arzikin duniya da lahira da kuma samun tsira abu na karshe fa'ida ta karshe al-imanu billahi ta'ala wa amalu salihat wato yadda da Allah madaukin sarki da kuma ayyuka nagari yuri sanil hidayata wa tawfiqa fi dunya suna gadarwa mai su samun shiriyar Allah da kuma katarta tun anan duniya wal fawza wal falah fil ukhra an anje lahira kuma ya samu babban rabo ya samu tsira ya kai gaci Allah ta'ala ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu ladan karatun ya sa alqur'ani ya cece mu muna tawassuli da wannan karatun kuma muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana annoban da ke damun mu ya hutar da shugabannin mu kan kaiwa da komowa da suke yi ganin mun kai tudun mun tsira wanda ke yin wannan da kyakkyawan niyya Allah kaga zukatansu Allah ka taimaka musu ka sa burin su da namu ya cika ka san musu samu kwanciyar hankali ta samu natsuwa wanda kuma suke ganin kamar dama ce da za su nuna iko in ma su da ne Allah ka shirye da su su gane su ma halitta ce ba su suka halitta wanda suka Allah ta'ala ya dora su akan su ya sa musu tausayi ya sa musu jin kai a cikin zuciyarsu in kuma ba ma shirwa bane Allah ka karya su domin mai girman kai yana fada ne da Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin alamomin girman kai rena mutane an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da yayin bayanin cewa mai girman kai nauyin azaba ba zai shiga aljanna ba suka ce ah to ai muna kowannen mai yana so ya ga ya sa kaya masu kyau ya dan ci abin da haka dai ban sha'awa suna tsammanin kamar wai gyara jiki da fitowa cikin kyakkyawar kama kamar nauyi ne na girman kai annabi ya ce ah wannan ba shine mai girman kai yace girman kai shine gamtun nasi batrul haqqi wa gamtun nasi mutum ya ga gaskiya a gaya masa ko kuma ma ya ki neman masu gaskiyar su gaya mashi gaskiyar ma don kar ma su yi tasiri a ranshi kawai zai tunkara ne gaban kansa kawai nau'i ne siffar ce ta girman kai haka nan ɗaukar mutane ba a bakin komai ba ba su da kima sai kai ita ma siffar ce ta girman kai Allah ya raba mu da wannan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk